baki mai yanka wuya. Shin menene martanin manyan jam'iyyun hamayya na Najeriya dangane da sakamakon zaben shugaban kasar? Jama'a assalamu alaikum. Bayan bayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki da hukumar zaben Najeriya ta yi a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar, wasu manyan jam'iyyun adawa sun fito karara suka bayyana rashin amincewa da shi, kamar dai yadda aka al'adanta a bayan kowane zabe. To sai dai yayin da jam'iyyun PDP da ta zo ta biyu a zaben da Labour Party da ta zo ta uku suka bayyana aniyarsu ta kalubalantar sakamakon zaben a gaban kotu, wasu jam'iyyun kuma sun bayyana yin na'am da sakamakon, yayin da wasu kuma suka yi shiru da bakinsu. Bari mu ji martanin manyan jam'iyyun adawa uku, farawa da jam'iyyar PDP, wacce tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya tsaya mata takarar shugaban kasa, ya kuma ce tun da yake bai taba ganin zabe mara sahihanci kamar na wannan shekara ba.
Magasudin dai shi ne faɗakar da 'yan Najeriya zaben da aka yi da kuma kurakurin da aka yi ta samu ko ta ina, da kuma koke-koke da aka yi ta yi don rashin bin dokoki da ka'ida da hukumar zabe ta yi. Shi ne nake so in ja hankulan jama'a a Najeriya akan lalle-lalle ya zamanto wajibi mu ja hankalin hukumar zabe domin ta gyara ayyukanta.
Bayan wannan jan hankali, wani mataki kake ganin za ka ɗauka?
Ai, ba ni kare zan ɗauki mataki ba, duka 'yan Najeriya ne za su ɗauki mataki, domin kurakurin da aka samu ya shafi duk 'yan Najeriya, kudu da arewa, gabas da yamma.
A ganinka waɗannan kurakuran sun shafi sahihancin zaben da kuma nagartarsa?
Kwarai da gaske. Ai, hukumomi da suka zo na bin zaɓe daga ƙasashen waje kusan dukansu sun amince ko kuma sun yarda cewa ba a yi zaɓen nan bisa ƙa'ida, bisa dokoki da ƙasa ta shimfiɗa wa hukumar zaɓe ba.
Wani mataki za ku ɗauka? Za ku je kotu ne ko kuma dai za ku yi wani abu daban wanda doka ta tanada?
Abinda doka ya bayyana shi ne idan har ba mu amince da abinda hukumar zaɓe ta yi ba, mu je kotu.
Yaushe za ku tafi kotu? Kullum ɗauki lokaci saboda
to ai akwai lokaci kuma sai mun bi lokacin, kuma sai mun tambayi shawarwarin lauyoyinmu, su za su ba mu shawara ga shawaran da ko a je kotu, ga kuma dalilin da ya sa za a je kotu.
Ka daɗe kana zuwa kotu, wani ƙarfin gwiwa kake da shi wannan karan ka je za ka samu nasara?
To, wani lokaci na samu nasara, wani lokaci ban samu nasara ba. Dama haka kotu yake yi, ba kullum za ka samu nasara ba.
Idan ka samu akasin haka a kotun, me za ka yi kenan?
Me zan yi kuwa?
Amma da farko ka ce ba za ka je kotu ba, yanzu me ya tunzura ka?
Yaushe Madina, yaushe na ce miki ba zan je kotu ba? Ni ban faɗa ba.
Kayi maganan kurakurai da kuka ga da yawa ba su yi ba, ko za ka bada misali don saboda an batun fi a Beavers da wasu abubuwa, menene?
Kaga Beavers din ba ta yi aiki kamar yadda aka ce ya kamata ta yi ba. Sava da aka ce ta yi aiki ba ta yi ba. Ka san haka suka yi mana 2019, gaba ɗaya suka ɗauke Sava ɗin suka je suka rubuta abin da suke so su rubuta. To bana kuma akwai alama haka suke so su.
Shi ɗan takarar da aka ce ya ci zaɓe, aka hukumar zaɓe ta ba shi certificate, ya ce ya ga kwamiti domin a zo a kira ku yi aiki tare. Shin kana shirye ka yi aiki da shi Bola Tinubu idan aka zo wajen ka?
Ya to ba zo wurina ba tukun.
Idan sun zo za ka karɓe su?
Zan ba da dalilai.
Da kuma kila hujjoji ko?
Me bambancin dalili da hujjoji ne?
Hujjoji kila za ka shimfiɗa musu wasu ƙa'idoji.
To akwai wannan tilas, dama ba harkar siyasa ba shi ke kuma Madina.
Idan an ci ƙa'idojin za ka yadda ka yi aiki da su, ƙa'idojin da ka ba da cewa ka yi aiki da gwamnati?
Sai na yi shawara da kuma jam'iyyata. idan nan shawara da jami'a in jami'a sun ce a za mu yi aiki tare ba in kuma sun ce ba za mu yi aiki tare ba shikenan ya Allah wannan kuma karshen magana
a karshen ranka dade musamman hankala ya tashi musamman na magoya bayan ku da ake ta wasu ke ganin ma ya kamata a fito a yi zaman dirshan a waje ko kuma a yi
zanga-zangar
lumana wani kira sako kike da shi gare su
wannan kuma yana cikin yancin su domin tsarin mulkin Najeriya ya ba yan Najeriya yanci su yi zanga-zanga ba tare da tashin hankali kuma su yi zaman tsaro ba tashin hankali suna iya zuwa ma headquarters na INEC su zauna su ce ba za su tsaye duk abin nan tsarin mulkin Najeriya ya ba yan Najeriya waɗannan yanci in dai ba tashin hankali
shi kuwa mai magana da yawun jam'iyyar Labour Dr. Yunus Atanku ya ce jam'iyyar Labour wacce tsohon gwamnan jihar Anambra Peter Obi ya tsaya a tutar ta tana da tabbacin cewa ita ce ta lashe zaben shugaban kasa kuma za ta nuna hujjojinta inda ta shirya tsaf domin shigar da ƙara kotu
na farko ita hukumar zabe ta fito ta faɗa wa jama'an Najeriya cewa za ta tabbatar cewa idan aka kada zaben nan ƙuri'ar da aka kada a nan take za a fito da sakamakon zabe za a buga ta a yanan gizo da ni da ke za mu iya wayannan kallon wayannan yanan gizo mu tabbatar cewa zaben nan an yi bisa kan adalci da doka da order ba sai hakan nan ba kuma ta fito da ce idan aka yi zaben idan ba a yi wannan tafiyar da wannan zaben ba a bisa kan doka da order inda aka shimfida a electoral act da kuma kan bisa kan yanayin inda za a yi zabe to kuɗin da aka kada a lokacin nan ba a yarda da ita ba
amma jam'iyyar SDP da ke ƙarƙashin shugabancin Alhaji Shehu Gabam ta ce ta amince da sakamakon zaben shugaban ƙasa da hukumar zabe ta bayyana
mun ce duk inda muka yi takara mun yarda ai mun faɗi a shugaban ƙasa mun yarda da wannan amma inda muka san muna da ƙarfi mun tabbatar bi izinin Allah ba mu san gaibu ba muna ga mu muka ci zaben wajen ƙarshe aka yi ta abinda aka yi wannan ne muka ce za mu bincika amma ba mu ce mun yarda mun ci zaben shugaban ƙasa a cutar da mu a kai ba wannan ma wanda yake da matsala a zaben senator da House of Reps shi ma yana iya zuwa kotu saboda a gyara zaben da zai zo na 11 ga wata na gwamnoni da ƴan majalisa in ba a yi kokari an gyara yanzu ba wanda za a yi zai fi muni akan wanda aka yi yanzu
a lokacin da yake nashi nazarin akan sharuɗin shigar da ƙara akan sakamakon zaben masanin shari'a kuma ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Umar ya ce akwai abin dubawa a dokar zabe
duk wani wanda yake yana da adawa ko kuma neman wani gyara ko canji akan wannan abu da aka furta to zabin shi ɗaya ne ya je kotu yana da dama a hurumi na sashe na 636 da sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya ya kalubance abin tun daga mataki na farko har zuwa kotun Allah ya isa
to a ɗaya bangaren kuma tuni da jam'iyyar ta PDP ta soma daukar matakan kalubalantar sakamakon zaben ko baya ga amincewar da kotu ta yi na hukumar zabe ta ba su damar dudubawa da nazarin takardu da bayanan sakamakon zaben a tikun da kansa ya jagoranci wata zanga-zangar lumana zuwa shalkwatar hukumar zaben dake Abuja mai magana da yawun dan takarar na PDP Dino Melaye ya bayyana makasudin shirye zanga-zangar da tattakin a cikin bakaken tufafi
an ga ai mana magudi a sauke zaben nan gaba ɗaya bamu yarda ba da abubuwan da aka yi ba saboda kowa a duniya ya san cewa ba ai adalci ba ai ne da kanta ta san cewa wannan karin mun lashe takobi ba yau kadai zamu zo ba gobe zamu zo jibi zamu zo gata zamu zo sai mun samu ƴancin mu sai ai mana gaskiya sai ai mana adalci jana'iza muka zo yi jana'izan barayi jana'izan mututa jana'izan ƴan yaudara shi muke yau shi yasa muka zo wannan bakin kayan dole duk duniya ta san cewa an cuce mu dole masu wanda zasu zauna kan wannan maganan a Supreme Court da Court of Appeal su san cewa an cuce mu su san cewa ƴan Najeriya sun nuna rashin yaddar su sun lashe takobi ba gudu ba da baya wannan karin ba za mu yarda ba
tawagar ta mika wasika da ke kunshe da dukkan korafe-korafen yan adawar inda kwamishina mai kula da wayar da kan masu kada ƙuri'a na hukumar Festus Okoye ya karba ya yi alwashin mika ga shugaban hukumar Farfisa Mahmud Yakubu.
That this commission is a listening commission. This commission is a public trust and this commission belongs to the Nigerian people. Our allegiance is to the people of the Federal Republic of Nigeria.
Hukumar nan ba ta ɗaukar umarni daga wajen kowace jam'iyyar siyasa aikinta ga 'yan Najeriya ne za mu ɗau mataki kan sashen wasiƙar da ya shafi shari'a kuma za mu duba dukkan abin da aka rubuta
a
anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Medina Dauda da Nasiru Adamu Alhikaya, sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.